أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله آل الله الطيبين الطاهرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم وآينا مسلمي الأمة أن محمد صلى الله عليه وآله موسى كهدوا أولنا شير النامو كنه كنشو كنشننا fikihu naji mun tsaya akan wannan mas'ala da muke bayanin sa wannan muka yi ma taki cewa zamu yi bayanin wayansu mas'aloli to mun yi bayanin mas'ala na farko shine wannan mas'ala da zamu kara tunasar da al'umma shine mutun ya kamata wajibi ne akan mukallafi yayi kokari hukuncin da yake yana jarabta da su kaman batun shakka a cikin sallah yayi kokari ya san hukuncin su sannan mas'ala ta biyu shine idan mutane biyu suka baka labari ko suka kalto maka fatwa na marji'i she zamana an samu sabani a cikin sakanin wayannan mutane biyu to maganan su duka ba hujja bane ba za kai kai aiki da wannan fatwan da suka gaya maka ba mas'ala ta uku shine idan mujtahidi ya rubuta fatwa ko abinda ke cikin risala ta mujtahidi da abinda wani ya baka labari cewa wannan shine fatwan wani zai zamana ba haduwa a cikin wannan zance guda biyu abinda ke cikin risalan wannan mujtahidin da abinda aka baka labari akwai sabani tsakanin wannan ababe guda biyu to abinda zaka yi dogoro akan sa shine abinda ke cikin me wannan risala na amaliya na wannan mujtahidin Allahumma sai dai wanne ya baka wannan labari ya ce maka ai marji'i wani ya saki ra'ayin sa kan wannan fatwa to lokacin sai ka bar abinda ke cikin risalan amaliya ka ji abinda ya gaya maka sa'annan mas'ala na hudu shine idan mutum ka ba da labari ka gaya mu mutane cewa wannan mas'ala fatwan wani akan wannan mas'ala shine kaza da kaza da kaza to idan ya zamana mutum kai kuskure a cikin wannan fatwan da ka gaya mu al'umma to ya kamata me kai sauri ka gaya musu ka ce musu gaskiya abinda na gaya muku cewa shine fatwan wani a ba fatwan wani ba kenan ba nayi kuskure bayan wannan mas'ala da zamu yi zance kai a yau shine zamu yi zance akan taklidi da ihtiyati wannan mas'alolin guda biyu mas'aloli ne masu muhimmanci kwarai a cikin fikihin mu na ahlul bait salamullahi alaihim ajma'in ina ji batun taklidi ya kamata mutun duka mukallafi da kake imani da manzo sallallahu alaihi wa ali wa sallam da alayansa cewa sune shagabanni bayan annabi to ya kamata kai taklidi ka koma zuwa ga wani marji'i da zaka yi aiki da fatoyinsa aikin da mutum kuwa zai yi ba da taklidi ba ko da taklidi idan yayi aiki ba da taklidi ba ko da taklili ingantacce to wannan lokaci ne aikin sa zai zama aiki ingantaccen aiki a cikin wannan huskoki da zamu yi bayani shine idan mutum yayi aiki wasu lokaci a cikin rayuwarsa ba da taklidi ba sai zo ya fahimci cewa aikin da yayi daga baya sai zama mujtahidi shi da kansa sai fahimci cewa aikin da yayi da duka ya kasance mai kan dace da nagarta to lokacin aikin sa ya inganta ko a'a yayi aiki aikin sa sai dace da marji'i da yake mai ko mujtahidi da yake ya kamata ya wajabta ai taklidi da shi to wannan aiki kuma ya inganta. Ko a'a marji'i da yake yanzu zai yi koyi da shi zai koma zuwa gare sa a cikin fatuwa, shi dace abinda wannan marji'in ya fada da aikin da ya yi daidai ne, to wannan aiki kuma mai ya inganta. Cikin wannan huskokin da muka yi bayani, idan mutum ya yi aiki sai dace da wannan huskokin da muka yi bayani, to aikinsa duka ingantaccen aiki ne. Idan kuwa mukallafi wani lokaci ko tsawon lokaci da rayuwarsa bai yi taklidi ba, bai koma zuwa ga mujtahidi wanne ya kamata a yi taklidi da shi ba, to lokacin aikinsa bai inganta ba, sai dai me a cikin wannan huskoki da muka fada. Sa'an nan idan mutum yana taklidin wani sai yana son ya koma zuwa ga wani marji, yana son ya saura kan taklidin mai shi bayan mai shi ya bar duniya, to kamar yadda muka yi bayani a can ya kamata ya zamana yana da izini a wurin mujtahidi wanne yake raye. Wannan abinda wannan malamin ya yi bayani a cikin wannan littafi nasa kenan. Zancen da za mu yi bayan batun taklidi za mu yi zance kan batun ihtiyati. Na ji ihtiyati dukkan dan shi'a ya san wannan lamari abu ne da yake mai yana da yawa a cikin mai risalan amaliya na maraji'anmu. Kuma da yawa fahimtar wannan lamarin yana musu wuya kwarai. Kuma bambantawa tsakanin rarrabewa tsakanin ihtiyati wanda take mustahabbi da ihtiyati wanda take wajibi, to zaka ga so dewa yana mawuyancin lamari ne akan me mutane. Saboda shi zamu yi bayani menene ihtiyati, kuma mu kawo misali kan ihtiyati, bayan haka zamu rarrabe tsakanin ihtiyati wanda take wanda yake wajibi da ihtiyati wanda yake mai ba wajibi ba. Sannan kuma za mu yi bayani ya mutum za ka yi kararrabe tsakanin wannan ihtiyaci guda biyu. Sa'an nan ne menene hukuncinsu a wurin agun aiki, wanne ne za ka yi aiki da shi, wanne ne yake mai ba za ka kaso ka bar shi, wanne yake da kuma wanne yake wajibi ne ka yi aiki da shi. Ina ji wannan abin da za mu yi bayani kenan. Da farko dai idan muka ce ihtiyati a cikin harshen nan na fukaha'u, abinda suke nufi da ihtiyati shine aiki, ko ma'anar ihtiyati shine aiki da hukunci. Aiki da wannan hukunci kuwa mutum ka yi wannan aiki har ka samu yakini cewa me ba wani haƙƙi akan wuyayenka. Misali mutum ne ke bin ka bashi, sai kana shakka bashin da yake bin ka dala ɗaya ne ko dala biyu ne, to lokacin idan ka bashi dala ɗaya zaka saura kana shakka cewa haƙƙinsa da ke wuyayenka ka fidda wannan haƙƙi ko baka fidda wannan haƙƙi ba. Amma idan ka bashi dala biyu zaka samu yakini da sakankan cewa mai ba haƙƙinsa a wuyayenka. Akan haka wannan shine abin da ake nufi da mai ihtiyati a cikin mai harshen nan na fukaha'u. Aiki ko da ihtiyati abu ne da yake mai ba laifi. Mutum ka yi aiki da ihtiyati sawa'an mujtahidi kake ko ba mujtahidi kake ba. Amma kafin mutum ya san wannan, ya kai wannan martaba, yayi rarrabe inne kamata ya yi takasansan shi ne ya yi ihtiyati da inda bai kamata ba, abu ne da yake mai mawuyacin lamari. Fahimtan bagiren ihtiyati da bagire da ba ihtiyati abu ne da yake mai mawuyacin lamari kwarai, ba kowa ya sani ba. Yana bukatan mutum ka yi kokari sosai sosai sa'an nan mai kayyame ka fahimci wannan lamari. Yana bukatan mutum ya zamana kana da sani da inne ya kamata ya ihtiyati da yanda mai ake ihtiyati. To wannan sani kuwa mayarwacin sani abu ne da yake mai wuya kwarai, mawuyacin lamari ne. Lamari na biyu shi ne ya kamata mu sani, aiki da ihtiyati a wani lokacin yana wajabta ma mutum ya maimaita aikin da ya yi, a wani lokacin kuma bai wajabta masa wannan hali. Misali za mu baya a kan wannan. Mutum da yake bai sani ba cewa wazifansa shin shi ne zai yi sallan kasar ne ko zai cika sallah ne, yana shakka cewa kasur zai yi ko me zai cika sallansa ne. To nan ihtiyati yana ce masa ya yi kasuru ya kuma cika sallah. To kaga zai samu yakini cewa ba wani haƙƙi a kansa. In wazifansa kasuru ne ya yi, in wazifansa kuma cika sallansa ne wannan kuma ya yi. Don mu a wurin fiqhu mazhab ahlil bait, mutum baka da zabi ka yi kasuru ko me ka cika sallah. Idan kai tafiya ka wuce kilomita 48 zuwa 50, yani wazifanka da abin da yake wajibi kanka shine ka yi kasuru. Yani ba kai ka ce kamar yadda wasu mazhaban ke faɗa kai ka cika sallanka. To idan kana shakka inna na kan ga wajibi da wazifa na shine kasuru ko in cika sallah, to idan za ka yi aiki da ihtiyati sai kai me ka kawo lamari guda bin duka. Sai ka samu yakini cewa in wazifanka ihtiyati ne kasuru ne ka yi kasuru, in kuma cika sallan ne ka cika sallah. Wannan misali na farko kenan. Misali na biyu, idan mutum bai sani ba cewa kiran sallah da ta da ikama wajibi ne ko ba wajibi bane, wajibi ne ko ba wajibi bane, mustahabbi ne ko ba mustahabbi bane. To idan yana son ya yi ihtiyati shine me yayi kiran sallah, in wajibi ne ya tabbatar da wajibi, in mustahabbi ne kuma ya tabbatar da mustahabbi. Sa'annan sura ta uku, idan mukallafi ya sani cewa wannan aiki ba haramun bane, ya sani cewa wannan aiki da zai aikata ba haramun bane, amma bai sani ba wannan aiki da zai aikata wajibi ne ko mustahabbi ne ko makruhi ne ko mubahun ne, abinda aka halatta ne ya yayi a lokacin sai yayi wannan aiki, da cewa ɗayan wannan me uku ne, tunda da ya riga ya sakakkance cewa ba haramun bane wannan aikin da zai yi sakasakin wajibi ko mustahabbi ko mubahun, to ya yayi ɗayan wannan uku. Idan wajibi ne to ya tabbatar da wajibi, in kuma mustahabbi ne ya samu lada, in mubahun ne kuma ba laifi. Na'am. Sa'annan huska ta hudu, idan mukallafi ya san cewa aikin da yake son ya zo da shi ya tabbatar da wannan aiki ba wajibi bane, amma bai sani ba haramun ne ko makruhi ne ko mustahabbi ne ko wani wannan mubahun ne, to a lokacin ba zai yi wannan aiki ba. Saboda me? Bai sakankance cewa wannan abin ba haramun bane, wala Allah ya zama haramun. To nan ihtiyati yana lazimta ga mutum, wajibi ne kan mutum nan me ya guji wannan aiki, yani kai wannan aiki. To kaga in ya zama a haƙiƙa haramun ne, kaga me bai yi wannan haramun ba. Saboda shi wannan su ne misalai da muka shiba muku cewa ihtiyati abu ne da yake me ba laifi mutum ya yi ihtiyati cikin lamarinsa, ya yi takasansan hakkin da ke kansa sawa'an hakki ne na mutane ko na ubangijin talikai ya zamana yayi aiki ya ihtiyati hal ya san me ba hakkin mutane akan wuyayansa ba hakkin Allah subhanahu wataala kuma a wuyayansa ina ji a sabon saduwa zamu yi zance mu yi bayani ya zamu yi me mu san ihtiyati da take me yake wajibi da ihtiyati wanne yake me مستحبي هذا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته